Saka
mai wuya.
Shin yan siyasa suna taimakawa wajen kawo rashin jituwa na addini a harkokin yau da kullum a Najeriya? Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya da ke ci gaba da duba dalilan da yasa ake samun rashin fahimta juna a wani lokaci har da rikita tsakanin musulmi da kiristoci a Najeriya, musamman yanzu da yake siyasa ta kankama an kuma ta sanar harkokin zabe. Kuma idan an jinjina abin, shin gwamnati tana da laifi wajen kasa kawo fahimta juna tsakanin wannan bangarorin biyu? Kuma da yake gwamnatin Buhari tana zuwa ƙarshe, ya za a auna ƙoƙarinta wajen kawo fahimta juna din?
Sunana Abdullahi Balalau, shugaban ƙungiyar Jama'atu Izaratul Bid'a wai kamata sunna.
Ta'addanci ne akai akan ɗaya daga cikin maluma na sunna a wannan ƙasa, Sheikh Goni Ansami. Muna addu'a Allah ya gafarta mishi. Yau da malamin addinin Kirista ne aka yi wa wannan, da ƙasar nan ta ɗauki wani irin salo, musamman ma a samu waɗanda suka yi kisan su zamanto ba 'yan addininsu ba. Wannan ta'addanci ne da ya kamata kowa ya yi magana. Adalci ne idan aka taɓa hatta wanda ba musulmi ba, in aka yi mishi irin wannan ta'addanci ba za mu yi shiru ba, za mu fito mu ce ba a kyauta ba. To ina sauran maluman addinin Kirista waɗanda suke cewa ƙasar nan suna neman a yi adalci, gashi an yi ta'addanci akan musulmi ba su ce komai ba. Ya kamata ina sauran malaman ƙungiyoyi daban-daban kowa ya fito ya yi magana, ya nuna Allah wadai da abin da aka yi. Duk wanda aka taɓa in an mishi rashin adalci, an yi zalunci, an mishi ta'addanci, kowa ya fito ya nuna kuma ya goyi bayan a ɗauki mataki don kare faruwar gaba.
Wannan suna cikin abubuwan da zamu duba a yau a wannan haura da muke ci gaba da sauraro ana yi tsakanin Sheikh Bashir Adamu Aliyu da ke wakiltar Majalisar Musulmi ta Najeriya da kuma Evangelist Musa Misal mai wakiltar Kungiyar Kiristocin Najeriya wato CAM. To malamai, sai ku ja mu je.
Kana kana an ce 'yan siyasa sun kutsa cikin addinai da nan, suna amfani da kuɗi, suna amfani da siyasa, suna amfani da dukiya da sauransu wajen kai da cewa da kuɗi da siyasa suna taimakawa wajen canja aƙidojin malaman duka da Kirista da Musulmi duka.
Suna ƙoƙarin shigowa. Shine abin da ni nake magana akai, cewa mu shugabanni na addini, mu wuce gaba mu ga cewa abin da muka gamsuwa ba daidai bane, komai kuɗin mutum, komai son zuciyarsa. Kar a taya shi akan abin da yake ba daidai ba. Muna zaune lafiya, gama ya faɗa. Ya tashi cikin Fulani, ya yi shaɗi, ya yi kaza, ya yi kaza, ya san mutuncinsu, ya san karamcinsu. Amma yanzu an zo an shiga an fita an raba tsakaninmu. Kaga mu za mu kashe wannan gobarar ba kunna ta ba. Sannan na biyu, mu yadda cewa siyasar nan siyasa ce ba wannan ba, ko dai ta bi addini ko kuma ka ta shigo cikin harkar addini. In muka kyale siyasa duk da mun gamsu tana da matsalolinta, mai kwan ta samu sai ce daga addini, muka koma muka kyale ta ita sai ta addinin ta mai da shi sai yadda take so, to mun karkara iza wuta kenan.
Malam Musa Misal, me ye laifin gwamnati cikin wannan rikita na addini?
So na farko, ni laifin da zan ba ma gwamnati shi ne wannan gwamnatin da ta shigo bata ba ma addinin nan mutunci ba.
Muhimmanci
bata ba ta muhimmanci na ganin cewa tana da gagarumin gudumawa da za ta ba da zaman lafiya ma ƙasar nan ba. Sai gwamnati ta yi iya kokari ta nesanta addini da gwamnati. Misali zan baka, a lokacin da aka yi gwamnatoci a baya, shugabanni da suka yi a baya sukan tuntuɓi al'umma na addini. Akwai abubuwa da suke faruwa, ku zo mu zauna, menene za mu yi?
Kamar su
Sardauna har zuwa wanda suka zo bayan su. Amma yanzu wannan gwamnatin da ta zo ta daga 2015 zuwa yau, nesanta ma addini da gwamnati, domin suna ganin kamar cewa an yi amfani da addini domin a cimma wani buri. Amma wanda kuma ya zama ba daidai bane a wurin su, babu yadda za ka yi rayuwa a Najeriya yanzu ba ta kwanan na dawo daga Jordan kasa ce wadda na je na gani wanda ya bukaci 'yan Najeriya su je su yi koyi da su.
Nesa
sabida idan ka je ka Kristoci 5% ne, amma na ana ba su hakokinsu. Wanda ma wanda suka
zama yake musu,
to wanda suka zama kaman wanda ya zama prime minister ko wanda ya zama na uku cikin gwamnati
Kristani,
to amma 5% ne su fa, ka duba 95 duka musulmi ne, amma 5, to wannan adalci kenan. To a wannan gurin ne na kwatanta da na duba mizani ko sati biyu
ban yi ba. Gwamnatin Buhari ai akwai kowa, akwai Kirista, akwai Musulmi.
Wannan zancen maganan gwamnatin Buhari ya akwai Kirista, akwai Musulmi, wannan zance ne. Idan ka duba yanzu kamar arewa, to mu kasa mizani a arewa kristoci nawa suke cikin gwamnatin Buhari sai ka duba mutanen da suke cikin gwamnatin Buhari
musulmi sun fi yawa
idan adalci za a yi kuma a yi gaskiya to akwai jihohin da suka zamanto kristoci sune
majority amma ba ga jihohin su suka zabo su su wakilci
to yanzu kamar ma mu dauka deputy speaker da aka bara plateau plateau kan suwa suka fi yawan kristoci suwa ne suka fi yawa wurin
lokacin
kristoci ne amma aka dauko musulmi aka bashi deputy speaker
lokacin da aka ba lalon shugabancin campaign din Tinubu sai ana ta cewa don krista ne don yana krista aka bashi
wannan kuma wannan iya cin hatsi ne irin na APC domin yan siyasa sun kalla ruwa ta kare madan kada sauran ta ci wutsiyarta ba su da wani abin da za su iya yi bari su dauko lalun da yake shi kuma dama shi gaho ne ya nemi mulki bai samu ba to sun neme shi bari su dora shi a wannan gurin su tsare da masa zuciyarsa amma na mu a matsayin mu na kristoci matsayar mu guda ɗaya ne maganar muslim ticket ba mu yadda da shi ba domin ba za ta karbu ba
bari ba injiniya ba shi na san kana
to kamar ne fara ni dai wani harka ce ta siyasa ba ta addini ba so da haka addini na tsantawa addini a bata tsakanin yan siyasa in sun yi daidai sai ku so
amma ko abin yana shafar mutane da musulmi
ne kawai shi da nake magana akan cewa mu shugabannin addini mu tsaya akan abin da yake daidai sannan kamar yanda kai ka sani a littafin ka mai tsarki din kake magana akan sa akwai magana cewa kar kai kana naka laifin kar ka hango na wani yaya krista suke da musulmi a tsakanin mu adadin church da ake da su a south in ka tattara su gaba daya ka kwatanta su da church da ke a jihar Kano kawai ka gani ma'ana mu musulmi kamar da ka faɗa 95%
a Jordan
saboda musulmi a koda yaushe addinin sa ya masa umarni da cewa kada ya zalunci gaba da yake da wani yasa ya zalunci shi yasa muke ƙoƙarin kwatantawa matsalar da ake samu kamar da na faɗa ne a koma ga karantarwa addinin da haka abinda wasu ɗaya ɗaya ku suke yi wannan ba za a taɓa koyarwa ba a cikin musulmi akwai masu kuskure amma shugabanni kirista jagororin kirista magana ta gaskiya ga aka gani ya kamata ku ƙara danne harshenku ku ƙara dannan mutanenku yanzu wannan matsala an riga an yi ta yanzu ko an canza ko ba a canza ba an riga an sanya rashin
kana jin kiristoci sun fi magana fiye da musulmi in abubuwa sun faru ko a social media
a sun fi magana wanda ba za ta sanya rai ba misali yanzu abin da ya faru ka kaddarta yanzu wani babban pastor ne
aka ce a Ono
wanda aka ce Musa a wannan mara lafiya wannan shek da aka ce a Yobe ka kaddarta a ce wani soja ne Bahaushe musulmi ko dan arewa musulmi ya kashe babban pastor a Enugu ko a Anambra abinda zai faru fa shine kafin mami magana tukunna kafin aje ko ina zaka ji an afkawa mutanen mu da suke zo masu gani ba sannan kuma an aka tashi mai wakon kuma su waɗanda suke jagorori su fito su ya fawutar ruwa sai su kyale kuma su tunzura yanzu abin da ya faru da irin wannan fajanar na soja yana kan hanya bai ji bai gani ba yazo tara ana fitina kawai daga tarewa yayi identify kansa
ni ne wanda
aka kashe a plateau aka kashe shi aka jifa a cikin rami da aka zo za a ciro shi mutanen garin suka yi tarayya mutanen garin wani addini suke tarayya akan cewa ba za a hako ba bayan hako sai aka samu ta uku ɗaya daga cikin su 18 seater mutanen an halaka su a ciki amma duk da haka kaji musulmi daya ya fito ya ce ya tunzura musulmi akan kirista a'a abin da nake cewa kenan wannan gabar nake magana ba wai ta yan siyasa ba yan siyasa din da muke sun mana bayani
na tabbata malam Musa zai sai
to bala Aliyu ina son kawo zancen abin da ya faru da almajiran Sheikh Dai Riboti
yawa
a an ga mauludi sun kama hanya za su koma
a Bauchi kenan
a Jos aka je aka kashe su wajen kusan mutum 20 da wani abu ko 30 ni ne mutum na farko da na fito a jaridu na condemning ne maganan cewa wannan kisa da aka yi zalunci ne saboda matafi da yake bisa kan hanya bai kamata afkar masa ba ni na sarra da inda na sha da zagi a matsayina
daga gurin wa daga gurin
daga cikin yan uwana
kristoci
to amma me yasa su musulmai ba za su yi koyi da irin wannan ba abubuwa da dama in banda sarkin musulmi da yake daukan wannan irin
matsayi
a matsayinsa na shugaba kuma shi ya san irin dangantaka da kuma irin son zaman zumunci da yake so a yi a Najeriya
amma sarakunan mu na arewa kana ganin sun cika yin shiru game da abubuwan addinin nan
na sarkin musulmi sarakunan mu na arewa gabaki daya a aljihun gwamnati suke domin yau idan ba sarake yayi magana za a cire shi a sarauta
sai tsoron kujerarsa yake
tsoron kujerarsa take yi to amma mutanen da ba su da kujera su ne mutane malamai da fasoci wanda ne kamata su su ne ko kai gwamna ne ko kai shugaban kasa ne duk matsayinka ka ce Allah ce kuma gaskiya ka fito ka fade ta amma duka yawanci kashi 77 da malamen mu da fasocin mu sun shiga cikin aljihun gwamnati
muzo kashi abu abin da ke son karkare da shi ina son kowannen ku bani abubuwa uku da yake je in an yi su za a hada kawo nan musulmi da kristocin kasar nan
to jama'an nan ne muke zuwa ƙarshen wannan kashi na kusan ƙarshe in Allah ya kamala na wato zamu kawo muku kashin ƙarshe na wannan muhawara din wanda kuma a lokacin ne muke fatar mu ji shin tsakanin musulmi da kristoci suwa suka fi yayata matsayin su a harkokin social media wato a kafofin watsa labarai ko sadarwa na zamani da ake da su kuma wa yafi baki domin an ce doki mai baki yafi gudu sannan kuma wace rawa zamu ce matarakunan gargajiya suna takawa wajen kawo fahimta ko rashin fahimta ta addinanci a cikin mutanen wannan ƙasa ta Najeriya bayan haka masu muhawara nan za su ga mana matakai uku da suke cin za a iya dauka domin a kawo ƙarshen wannan rashin jituwa tsakanin manyan addinan Najeriya yanzu a madadin su baki namu wato Sheikh Bashir Adamu Aliyu da kuma Evangelist Musa Misan tare da Nasiru Adamu Hikaya da ya taimaka wajen gayyato mana su a wannan muhawara Ali Mustafa Sakwato ne a Washington DC muna fatan mun ban kula ni lafiya sai anjima. Thank you.